سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامق البنيان حتى استوى على سوقه وسيدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بك يا بودا بوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى مهل التم ميكوى ميكومي وان دي رايا مزوع وان يمتي من البركة يمتي الله دي شابي وقوات رمضان هجر من ذا الرحمة صلى الله عليه وسلم دا قرمك زوع مدينة دا شكرا دبو دا أريه دا أربعين دا بقوي وان دي 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 وان دي 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 دا daya da watan uku shekara 2026. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka markazu Abdullahi bin Abbas wacce take anguwar Kwarbai cikin garin Zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da ɗaya daga cikin ibadojin da muke roƙon Allah ya azurta mu da samun kusanci zuwa gare shi ta sanadiyarta. Allah ya yarda da mu, ya yarda ayyukan mu. Allah ga mu mun hada a ɗaya daga cikin ɗakunan ka masu daraja, muna roƙonka falalarka da arzikinka da lutufinka da kyautarka da yardarka. Allah ka ba mu duka waɗannan abubuwan da muke roƙo. Allah ka yi mana gafara, ka kankara zunubanmu. Allah ka ɗaukaka darajarmu a wajenka. Allah ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za su dace da rahamarka, waɗanda za su dace da ceton manzanka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ya Allah, mu da iyayenmu da malamanmu da ɗan uwanmu da ƴaƴanmu da zuri'armu gaba ɗaya da sauran musulmi. Wannan shine majalisinmu na 11. Kafin mu ci gaba, ga wata tambaya da nake ganin bai kamata a yi rowan karanta ta ba, saboda tambaya ce akan addu'a kuma da yanayin da ake ciki na Ramadan. Mai rubutu yake ta assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam, dan Allah, ina so a taimaka min da dunkulalliyar addu'a wacce ya kamata in riƙa yi a cikin waɗannan kwanakin masu daraja. Shakko da yake nema a dunkula masa dunkulalliyar ko kamar yadda muka sani, waɗannan kwanaki masu daraja da albarka suna da alfarma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Alfarmar da suke da ita shi ya sa ayyukan da aka yi a cikinsu su ma suke samun alfarma, saboda an yi su a cikin kwanaki masu alfarma. Addu'a a cikin wannan watan, kafin maganar a karɓa ko a biya maka bukata, kafin nan yana da kyau ka gane cewa addu'a ibada ce asali. To a matsayinta na ibada kuma, to ibadar tana ƙara martaba tun da an yi ta a cikin kwanaki masu albarka. Ina jin mun sha ishara zuwa ga wannan. To in aka zo fagen kuma, me zaka, wace addu'a zaka yi domin a tattaro maka jawami'ul kalim? Ga addu'o'i nan da yawa, to amma yana da kyau ka fifita a ɓangarori guda biyu ko uku.
Ɓangaren farko, abin da za ka yi na addu'a ne amma zikiri ne. Sallah ne cewa astaghfirullah, ai addu'a kake, amma kuma zikiri ne. So waɗannan zikirorin suna daga cikin sahun farko na addu'a kuma na zikiri. Amma a sahun farko na zikiri har a cikin waɗannan kwanaki masu albarka shi ne ka riƙa yawaita kalimatul shahada, la ilaha illallah, la ilaha illallah, muhammadur rasulullah, la ilaha illallah, ka riƙa yawaita hainala. Wannan yana da kyau sosai, kuma yana ƙara ma bawa kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala, musamman in ya dinga yawan maimaitawa tare da halarto da ma'anarta da zubewar zuciya da kuma neman tsanantuwa da abin da yake furuci da shi zuwa ga Allah. Abu na biyu kamar da muka ambata shi ne yawan istighfari. An gaito
daga wasu daga cikin sahabban manzara masu salama musamman bayan sun sha ruwa suna yawan yawaita maimaita Allahumma inni as'aluka maghfiratak Allahumma inni as'aluka maghfiratak kaga istighfari kenan da addu'a neman gafarar Allah subhanahu wataala akan zunubai bayan wannan abu na gaba shine yawan maimaita Allahumma inna ta'fuhu junubul afwa fa'fu anni kamar yadda ya zo a hadithin Aisha da take cewa ya rasulullahi kamani ita ma sai irin wannan dunkulalliyar addu'a wacce inda zan dace da ganin daren lailatul qadr zan ta maimaita ta domin ta haɗe min alkhairan duniya da lahira sai mun zara ma ta sanin yace ke da zunci faɗin cewa Allahumma inna ta'fuhu junubul afwa fa'fu anni abu na gaba shi ne yawan roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da janna da yawan neman tsarinsa daga wuta a rawaito manzara masu salla salama cin da sassafe yakan yawaita roƙon Allah aljanna lokaci har ya kai sau bakwai tun da sanyin safiya kaga duka wannan bayanai har ya zuba a shigo duniya yawwa domin ka gane cewa abin da ya fi kamata ka mai da hankali gare shi wajen roƙon Allah shi waɗannan kwanakin shi ne dacewa da rahmar Allah da jin kansa da samun yardarsa saboda in aka samu wannan to an dace da komai duk wani abu to sai ya zama biyo yana biyo bayan wannan babban matsayi ne babban alkhairi babu laifi daga nan ka biyunta ko ka ukunta ko ka hudunta an bayan buƙatunka na rayuwa mu yau da kullum amma ka zo maganar lafazi ko furucin da za ka yi amfani da shi abinda ya fi lafazin daraja shi ne abinda zuciyarka ta kwanta lokacin da kake addu'a shi yasa Allah ya ce wani ba sa alaka ibadi anni fa inni qareeb wajibu da Allah ya ba ibada an sai ce ne fa yastajibuni wal yu'minu bi wannan wal yu'minu min ta jami layi babban layi ko ka mai bako wal yu'minu bi ba wai shi imani da ni ba a'a a to ai wanda ya san ba inni qareeb kujibu da ayar riga ya imani wanda ya wuce hannu ya ce Allah ka bani ayar riga ya imani amma ne wal yu'minu bi ai wal yu'minu bi bi anni ana al mustajib li du'ai ko ana al mujib li du'ai si imani da sakankan cewa ni ne mai karba kaje yi ne ke mugudu wa ba an muke ne da ijaba tabbata abinda wannan lafazin ke ba fa'idar ta ba to da ka idan zuciyar ka ta cika da wannan ta tumbata to insha Allah addu'ar ka ko da wani nufanci kai ne da yabanci da larabci ko da me sai ka ga lafazin sun ƙara samun martaba da kima kuma irin wannan addu'ar ce idan Allah ya karɓe ta a babin abin da ya shafi rayuwarka na kawo ki kaza ita ce take canza kaddara wa ma radda al qadar inna du'a kamar da yake hadisi ba abin da yake mai da kaddara a canza ta kamar addu'a ba wani a canza ta da can babu ba misali malam muhammadu ya roƙi Allah ko kuma Allah ya riga ya rubuta masa cewa zai zo duniya zai rayu lokacin kaza kuma abin da zai mallaka a duniya misali da wani da lambar yi da kwazo da zai nawa kudi ke zai mallaki naira miliyan goma to malam muhammadu da ya zo duniya sai ya zo da aikata ayyukan alkhairi kuma ya tsayi da addu'a addu'ar ta ita ce kullum Allah miliyan 20 yake so kaga ya wuce a kaddarar farko to a rubutun Allah Allah ya rubuta cewa malam Muhammadu miliyan 10 zai samu amma a rubutun Allah ne in yi addu'a zai samu miliyan 20 duka maktu to da ya zo sai addu'a sai ya samu miliyan 20 da ya zo bai addu'a ba sai ya samu miliyan 10 kaga addu'a ila da ya rubuta maka da miliyan 20 kana nan kana so wannan shi ne dai a takaice yana nuna mana ƙarfin addu'a da tasirinta amma da sharadi da dan an yi ta da yaƙini da Allah subhanahu wa ta'ala da sakantancewa shi mai yi ne shi mai bayarwa ne
da yanke duk wata igiyar da take sadar da zuciyarka da wurin Allah, ka karɓe ta, ka sadar da igiyar alaƙar zuciyarka da mahalicci, sai ka ga abin ban mamaki a cikin rayuwarka da addu'o'inka. Allah ya samu dace, ina son sai mun tsaya haka addu'o'i. Na'am, haka haka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إن بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
جزاك الله خيرا. إن بأمان تابع ينقوى مع سؤال بركة أمجل سندي لباشا ما لن يترى بزامن أولنا آية قوم فسراتا سيدي لوكا سيامنا هالن فأديد لوكا سندي مكيبو فلوكا سجد فاجد ويجيب ركو تشو كن شو فكيد على أدونا آية يا أيها النبي kira na musamman da aka fuskantar ga wanda ya fi daraja da martaba da kima a dukkan cikin halittun Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuha annabiyyu, wannan tafarin a dunkulen ka kalle shi za ka ce ana fuskantar da zance ne zuwa ga annabi sassar aka ce ya kai annabi, amma a ƙarƙashinsa cike yake da girmamawa da martabawa da nuna ƙauna ta musamman, shi yasa ake fuskantar da irin wannan furuci ko zance zuwa gare shi. Kamar yadda muka sani, daga cikin abin da yake ƙara martaba, yake ƙara bayyana matsayi da martaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah da tabbatar da cewa yana da albarma, ba a taɓa kallon shi aka kira shi ya Muhammad a cikin alƙur'anance a cikin ayoyin ƙur'ani ba, sai dai ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhar nabiyu, sai dai a cikin ba da labari ko isar da saƙo wa ma Muhammadun illa rasulun ɗan salafin ƙaunihin rusul ko wa mufaddikan bi rasulun ya ci min ba da suhu Ahmad. والذين آمنوا نعم وآمنوا بما أنزل على محمد هو الحق من ربهم. ومن لفظنا يا أيها النبي ويا أيها الرسول تكيك لمرتبة وادكيما تاوى دنونا تشيوى وانا أكي فسكن تدى مرغنى قريش أنه تلي لن يكون البرماني أو جبلنا. يا أيها النبي idan ballaka suna nisa, idan za ku saki mata ko ga saƙo ta isar da al'ummar ka cewa idan za su yi saki, lafazin mita kalle shi lafazi ne na fi'il madhi wanda an riga in idan ballaktu, idan kuka yi saki. To amma ba ana nufin idan kuka riga kuka yi saki ba ne, in za ku yi saki ne, kamar yadda Allah ya ce mene فإذا بلغنا أجلهن شيما في رماد الله. أما بأنا لكم إن سكر جا سكر فتا بقى إجر بني إن سكر فتا كاجا بأرجاء أي بأمامكم أن تستنسر بجمشان كوبر جم أن كاوش أسيجا تا أبن دا أكر جا أكعيكا تا إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بأسي كاجو كاتا أتشين شوكو أنشي أليه تغسي كتشتو. Allah ya ce idan kun tuni da salati a lokacin sai ka fara wanke hannu, idan aratumul qiya wa idan qira'al qur'an fasallu, in an karanta qur'an ba zai yi ba hankali da wuta ba ce sai an gama karantawa ne sai ka saurara fa'ida qara'ta al-qur'ana fasta'in billahi minash shaitani sai ka sai wala dalil sai ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim idza aradta al-qira'a kama inda shafi yake ta idza ma aradta ad-dahr taqra'u fasta'in billahi minash shaitani billahi mujdala daga idza ma aradta idza aradta qira'atuhu إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وأن المتدين جماعة كوبا أفتابا ما أنسى الديديش الديديا من ذرفي ذاك فهمتي تسوى لفظين يديتك لإسد الخير جماعة ورتع دمون تسوى yankewar alaƙar aure ko kuma saki idan ya shigo cikin da'irar aure baya nuna yankewar mutunci tsakanin su baya nuna kuma kunna a cibar bankin rashin mutunci da keta alfarmar juna shi ya sa kullum yake da matuƙar mahimmanci ma'aurata mu riƙa gane cewa ita inuwar auren nan ana shiga cikinta ne ko ƙarƙashinta da mutunci da mutuntawa da sanin ya kamata da dattako miji ya gane cewa wannan matar Allah ya rubuta masa ita a matsayin matarsa zaɓi ne daga Allah gare shi kuma ƴar wasu ce masu daraja suna ƙimanta ta suna martaba ta hankar wasu ce ka girmama ta ka ƙimanta ta da sunan Allah da yardarsa ta shigo ƙarƙashinta ita kuma ta gane cewa wajibinta ne ta yi mata biyayya ta ƙimanta ta ta martaba ta a matsayin jagoran gida idan ma'aurata suka gane wannan to sai ka ga kusancin da ake samu na zukata ya fi ko kusa ko alama ba ka haɗa shi da ɓarakar da take faruwa sannan kuma yau da gobe wanda zai iya haifar da matsala to in matsalar ta samu to sai ka ga an bi hanyoyi masu kyau wajen warware matsaloli idan sun faru so nawa-nawa ne za ka ga ma'aurata saki ya shiga tsakaninsu amma kuma martabawa da kimantawa har yanzu tana waɗanda suka siffanta da wannan siffar su ne wanda suka gane manufar shari'a da ta halasta saki ba wai ana nufin cewa ba ku da mutunci ba ne kuma auratan nan guda biyu a'a maslaha ta zamantakewar ku kamar ta kare abin da ya fi to kowa ya samu manumfasa ya fita daga wannan da'irar kowa la Allah an yaktuba lahu khairan ko an yuhdisa ba'da zalika amra babu mamaki Allah ya kaddara ma kowa alkhair ina tana wani bawan Allah da wani ya ba mu labarin wani mutunci da zai duk da cewa babu aure tsakanin shi da matarsa da suka rabu amma ya yi wani mutuncin da a irin wannan makamin ko irin wannan matsayin ya kamata a ambace shi da alkhairi mutum ne ya zo wani gari a matsayinsa na ma'aikaci da ya zauna bayan wani lokaci sai ya ji cewa yana buƙatar ya aure a wannan gari ya nemi mata ya aure mace mai mutunci mai kirki suka zauna shekara ɗaya biyu biyar to bayan wani lokaci da aurensu sai matar ta roƙi bashi daga wajen mijinta ai yanzu ne ko bashi tsakanin abin duk da wasu daga cikin mu ba ma biya ko to sai ta nemi bashi daga mijinta me za ki yi shi sai ai iyayenta ne da wasu da cikin 'yan uwanta suna cikin wani yanayi wannan akwai fa'ida na miji in kana da hali ka ɗauki dangin matarka a matsayin ɓangaren danginta wanda za ka share masa haure wannan shi ne mutunci shi ne zumunci na auratayya kuma har abada kar ka taɓa ba da labari nan fara na aure ta ba abin da ban musu ba
ai an fadi
ai da ma ba kai ne din ba da labari ba ai birne irin wannan alkhairin take so a takaice yace na wasu ke nema a Saudiya ne ita ce tana neman riyal 30,000 to yanayinsa bai kai ya ba da kyautar 30,000 ba sai dai ya tattara ya ba da bashi sai ya ba da bashi bayan wani lokaci ta je ta yi abin da za ta yi wa ɗan uwanta da iyayenta sai ta ce da shi ban san lokacin da zan samu damar da zan iya biya biyan wannan kuɗin ba amma da yake tana da mutunci sai ta ɗauko takardun wani filinta ta ce ga wannan filin ƙimarsa ko miliyan 29,000 ko 32 haka aka faɗa a kisa ko 29 ko 32 amma a bar shi a kan 30 ɗin gashi na bar maka a matsayin bashin da kake yi sai ta hanyar da zafi a bari mana lokacin da kika san a'a gara ɗaya haka shi kenan sai ya karɓi takardu ya aje bayan shekara 9 da auren su ko 8 sai mai faruwa ta faru idan ballar tumun nisa a tara yana sai saki ya shiga tsakanin su amma a mutunci me ke tabbatar da cewa a mutunci a karbi yadda za ka ji karshen kisa shi kenan dama ba ɗan garin ba ne shi kenan ya tattara da nashi na shi ya gaba bayan wani lokaci kamar shekara 4 da faruwar sarkin nan da barin da wata rana kawai sai wani ya kira shi a waya ya ce wani da Allah mun gani a cikin sistem cewa fili kaza a waje kaza da sunan ka yake naka ne sai ce ina shi sai ce to da Allah muna so mu siya me ya faru a sai filin ba ma a can lungu yake titi ne ya biyo ta kan wajen kaga fili ya daraja nawa za ku siya za mu siya 200,000 farkon tayawa sai ce to gari zai yi shawara suna ajiye waya sai ya kira wani aminin shi da yake gari ya ce da Allah ka je ka bincika min fili kaza 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 yana zuwa da ya ga irin aikin da ya fuskanto sai ya ce ai albishirinka ai arziki ya zo maka ya ce me ya faru ai filin din sai ya kai 500,000 nan da nan sai ya ce to ai in dai zai kai na wakilta ka kafiyar ga takardu zan aiko maka ta kafiyar da abin nan fili kuɗi suka shiga ya samu alat mai ƙarfi sai mutunci sai ya faɗo ƙwaƙwalwarsa sai ya tuno da baiwar ƙallantar da suka rubuta ce wancan ɗin nan ba ita ce sanadiyar wannan alkhairi kawai sai ya buga landline lokacin landline ne sai ya buga wayar gidansu ina wance da Allah yana so mu ga hannun ce kin tuna kaza 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 fili kaza a to ai mun riga mun yi canji da abin da kaza ne na bashi sai ce a ai wannan magana take ba yanzu filin ki ga kimar shi kuma na samu alkhairi ina so ki yadda zan turo miki wani ba'ali na wannan kuɗin ke ma ki tafi mutunci ki mutunci kenan ba a niyyacin nan gurin juna ba ba a sauke shatara tafiya ba bawan Allah nan in ban manta ba ko dai 100,000 ko wani abu na riyal ya tura mata ko 50 ko 100 ba na iya tunawa precisely har da mutunci saboda haka mu koyi wannan tarbiyyar mu gane cewa idan rashin jituwa ta shiga tsakanin ma'aurata to a tsayar da ita a nan kuma a nemi sulhu daidai wa gudu kila rabuwan sulhu kila sulhu ne haifar da rabuwan ba wai dole ba ne sulhu shi ne a daidaita a kila sulhu ya haifar da rabuwa amma a mutunci in ba ita musamman idan ƴaƴa da arzikin ƴaƴa ya shiga tsakani Allah ya samu lafiya إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة wannan kididdigar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi ba ta tsaya kan shi ne sakin ba. Duk da wai lafazin Qur'ani a nan ya fi kusa da karkatar da zance zuwa gare shi, amma ita ma ta kididdige iddanta ta yi kidayar da samun kwanakinta. Waliyinta ya jibinci al'amarin yin wannan lissafin, musamman idan ya kasance yarinya ce wacce shekarunta bai kai ƙwarewa wajen yin lissafi ba. Sannan kuma a mataki na uku, kuma su sakin kenan, kuma ku lizumci irin wannan ƙididdigar domin kada mace ta je ta yi aure akwai idda a kanta ba ta cike ba, ko kuma kai kana nan baka kiyaye lissafi ba, kana ɗauka sai sati ne zuwa mai zuwa a ce ayyau ne ka bata shi kenan, sai dai ka shiga cikin kiwon layin masu manema in ta ga dama ta karbi ka in baka ga dama kusa ana yin haka da yawa. To yana da kyau a taskance ko kuma a kididdige kyakkyawar kididdigewa domin kada a samu ruwanto, domin kada a samu sabani. Wani lokaci ba za ka gane muhimmancin wannan umarnin na Allah ba sai in kana yawan shiga cikin kesis na aure. A zo a ce maka miji ne ya dawo da matar bayan ya sake ta, kawai sai ka ce ita allambaran airan da ya dawo da ita ta riga ta fita inda. In ana so a yi hamata maka hazo a fatawar matai a ce ai har ta yi aure, kuma cika matsayin ne da suke hukuna nan sabanin da kan Imamu Malik da sauran malamai, yadda Malik yake cewa idan irin haka ta faru, abu na farko ta zo ta rantse ta tabbatar da cewa ba ta fita daga ta tabbatar da cewa ta fita daga cikin inda, sannan a nemo waɗanda za su shaida ko kuma su tabbatar da haka. Idan aka samu matsala har ta riga ta yi aure, to ɗayan biyu, idan sabon ango in saka tarbiyar sabon ango ya riga ya tare da ita shi kenan, sai dai ka yi haƙuri. Idan bai tare ba kuma aka tabbatar da cewa ba ta fita daga cikin idda ba, shi kenan sai ta dawo wajen mijinta na farko. To kaga za ka fahimci dalilin da ya sa Allah ya ce wa ahlul idda, kamar yadda muka sani shi Qur'ani hukunce-hukuncensa salihatun li kulli zamanin wa makani, yana nan suna nan suna daidai da kowane yanayi. Kai da in ba ka hararo saɓanin sai ka ce to me yasa za a ce kaza, amma wani yana nan abinda zai raba gaddama tsakanin shi da matarsa wata rana, wannan ne wani na ma'asir ɗinta. Allah ya ce wattaqullaha rabbakum, ku ji tsoron Ubangijinku. Yanzu jama'a a alaƙa tsakanin ma'aurata ne lokacin da aka samu ɗumamar yanayi har saki ya shiga, aka ce ku ji tsoron Allah, domin a gane mai sauraro ya gane cewa ana buƙatar ka ji tsoron Allah lokacin da za ka nemi aure, ana buƙatar ku ji tsoron Allah idan kun yi auren, ana buƙatar ku ji tsoron Allah lokacin da kuke zaman auren, ana buƙatar ku ji tsoron Allah lokacin da rikici ya shiga tsakani. Idan saki ya shiga tsakani kuma ana buƙatar a ji tsoron Allah, ashe ana buƙatar tsoron Allah a dukkan yanayi na rayuwar aure, hasali ma fiye da haka a dukkan yanayi na rayuwarmu. Duk lokacin da zukata suka ci gaban tsoron Allah, to sun fi kusa da su samu jituwa ko su tsinke barakar da ke tsakaninsu, sannan matsaloli da kunji-kunji a cikin al'umma rabuwa suke yi. Amma duk lokacin da tsoron Allah ya yi ƙaranci, lokacin ne matsaloli suke ƙaruwa, lokacin ne a ta taskance wannan abun mafi daraja da tsada, to lokacin tunaninta sai ya canza, maganar wannan ma'abucin wannan zuciyar ta canza, mu'amalarsa ta canza, saboda maƙuƙƙugar ɗabi'un da halaye da tunani an taskance
tsoron Allah a ciki. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa akwai wasu daga cikin bayin Allah waɗanda idan saɓani ya shiga tsakaninsu da iyalansu har saki ya shiga, to suna ɗimin cewa su firgice su kasa saiti har su riƙa yin wasu kurici ko wasu ɗabi'u waɗanda ba su kamata ba. Daga cikin irin waɗannan ɗabi'un shi ne koran mace ko fitar da mace daga gidan aurenta duk da cewa saki ɗaya ne ko saki biyu tsakaninta da mijinta. To duk wanda kaga yana fitar da mace bayan saki ɗaya ne ko saki biyu tsakaninsu, to tare da shi akwai ƙarancin jin tsoron Allah. Daga Qur'ani, wattaqullaha rabbakum, alamar cewa kuna jin tsoron Allah shi ne ku bi umarnin Allah kar ku saɓa masa. To Allah ya yi umarni cewa haramun ne ba daidai ba ne a fitar da mace daga gidanta bayan saki ya shiga, saki na ɗaya ko na biyu. Kuma wannan hukuncin jama'a yana ƙara nuna maka cewa tabbas hukunce-hukuncen nan an yi su ne domin maslahar mu, an yi hukunce-hukuncen ne domin amfanin mu. Idan da a ce da zarar saki ya shiga tsakanin wance da wani, za ka tattara inata ko shi zai umarce ta ta bar gidan, to ai an riga an ɗinke yiwuwar dawowa ce. Ko ba haka ba, an kwashe kaya, an ɓalla gado, an yi kaza da sauransu, an ci mutuncin juna, sai a ga to me yasa za a dawo. Amma tana gidan da yake saki ɗaya ne, ƙila yau gobe jini ya dawo cikin hayyacinsa, ƙila sai wani mutunci da zai gane ta wannan mutuncin ta kauce da rabu da ita, ƙila ya kalli ɗayanta ya tausaya irin abin da halin da zan su shiga. Kila har sai aka ce kuma li'iddatihinna wa ahsul idda tsawon kwanakin da za su yi na idda jini uku, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun, jini uku wata uku ko ya yi kasa da watanni uku ko ya karu daidai gwargwadon yadda take al'adarta. To ana sa ran a cikin wata ukun nan wani alkhairi, wani gurbishin ƙauna ko zumuncin zuciya ya bayyana tsakaninsu, kwatsam sai a dawo da aure. Shi yasa ma malamin fiqhu har suka gangara wajen tattaunawa wai ne zai iya dawowa da auren banda furuci. Furuci kai tsaye ne, amma suka ce a akwai alaƙa tsakanin mata da miji da an samu wannan automatically ta dawo. Wasu ka ce a kai ko ba a samu wancan alaƙar ta ƙulle ba, a idan ya taɓa jikinta da sha'awa ko a matsayinta ta matarsa shi kenan ta dawo. Domin ne a nuna mana cewa gap ɗin ne ba a so ya yi faɗi dangantana a ɓarin da wannan tiran da yake ɗauke da alkhairi na auratayya tsakanin ma'aurata guda biyu. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna, su ne kada su kuskura su fita, kada su fita da kansu ko kuma da umarnin waliyansu ko iyayensu. Duk wasu matan ba su suke niyyar fitan ba, amma danginsu ne za su ce ai tashi, ai ba sauran mutunci, ai tun da ya mana wannan sai ya gani, sai su zo su ce abin kila a can cikin lungun zuciyarta ita kuma tana a kudin bari mana abin da kila ita ba ta tsora ruwan ba. Duka wannan yana tabbatar maka ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir, Allah shi ne masanin abin da yake maslaha gare mu fiye da yadda muke tunanin abin da zai zama maslaha gare mu. Wala yakhrujuna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana, jiya mun ambaci ne ake nufi da fahishatin mubayyana. Wasu da yake malamai suka ce idan ta yi aikin asha zane kenan ko makamancin haka, to bai kamata a zauna inuwa ɗaya da ita ba da mai irin wannan aikin ba, to ya kai a fitar da ita saboda alfashin da ta yi.
wasu suka ce a'a fitar da daga gidan an shi ne ma alfashin gaba ɗaya. Wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da alfasha a nan ta kasance badi'atul lisan saliqatuhu fahishatu, ta zama wacce bakinta bai da tsarki, bakinta yana tururi da amayar da maganganu masu taushi da aibata ma kila abokanan zamanta, kila dangin miji, kila iyayensa. To wacce ba ta da irin wannan mutuncin ba ta san shi ba, to bai kamata a ci gaba da zama da ita a da'ira ɗaya ba, saboda tsoron abin da zai je ya dawo na ƙara lalacewar zumunci da alaƙa. Wala yakhruna illa an yatina bi fahishatin mubayyana, su ma kuma kada su fita sai in buƙata ta kama. Ba za a fitar da ita da yin ba, ita ma ba za ta fita ba. Amma idan buƙata ta kama ta lalura, wata kanika ce ta faru, gobara ce misali, ambaliya ake yi, gida ne ya rushe, ko kuma a zamanin yanzu kuɗin hayar gidan ya ƙare, ba a biya ba za a canza gida, kaga labudda an yi kuzo da ke da makamantan irin waɗannan yanzu. A dai gane cewa macen da aka sake ta saki ɗaya ko saki biyu har yanzu fa tana ƙarƙashin mijinta, har yanzu tana ƙarƙashin mijinta, wallahi yana daga cikin kurakuran da al'umma suke yi. Daga an saki mace shi kenan sai ta zama so independent, kawai sai abinda ta ga dama ta je Dubai, ta je China, ta je kaza, ba wanta. Sai ka ji tana cewa ai an rabu da ƙwallon mangwaro an huta da kuɗa, ina amma kuɗin azaba ya hau jikinki. Har da yake sai sa Allah ya ce wa tilka hududullah, duk inda za ku yi ku tsaya daga can ba kar ku zo nan, shi ne wa tilka hududullah. An jalaye mahalicin sammai da ƙasa ne yake cewa ya jalaye, wa ya isa ya ƙetare وتلك حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تهديد الله يكيد يرجع يجي دوان يقص كرة يجي ترى شنجن ده الله يجي كرت الله كي شو يقول كذا كنسا يا شو يقول يا لا لا شيء يا ده لم تكن شيء سبوا لمن سبوا ده أبدا يجي جرن شنو ما سيف هذا عذاب. ومن جملة جماعة ta zo ne a jerin gwanan tattaunawa a kan saki, amma ka ɗauko ta ka fitar da ita daga cikin ayoyin sakin ka ga yadda za ta shiga komai na rayuwarmu. Wannan kuma yana daga cikin hanyoyin da ake yi wajen amfanuwa da fa'idoji ko fitar da fa'idoji daga ayoyin Qur'ani, ka fitar da ita daga inda take. Amma sai ka fara fa'idantuwa da fa'idojin da suke da alaƙa da inda take, to sai ka cire jumlar kuma sai ka yi mata kallo na ita kadai. Yanzu nan kawai sai ka kalli wacin ka hududullah, duk inda Allah ya ja layi ya ce kar a tsallaka nan, a kan sallah ne, a kan zakka ne, a kan tarbiyya ne, a kan dukiyar al'umma ne, a kan aikin ofis da kake yi, a kan kaza, a kan kaza, duka ba ko'ina a kan riba ne, Allah ya ja layi wacin ka hududullah. To duk wanda ya yi kuskure ya tsallako inda aka ce kar a tsallake, to fa qad zalama nafsahu, ko a mene ne, a aikinsa ne, a mu'amalan shi tsakanin shi da matarsa ne, iyaye da yaya ne, makwabci da makwabci ne, waɗanda suka yi tarayya ne a kasuwanci ɗaya ce shi ɗaya, duka shi ma akwai hududullah, akwai hududullah. Me ya hududullah? La takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, shi ne hududullah. Allah ya ja layi ya ce kada wani ya taɓa dukiyar wani a sanda suke kasuwanci sai da yardarsa. To sai wani ya tsallako wannan shingen, yanzu ya tsallake dokar Allah. Ka shiga ofis ma'aikatarka inda take a matsayinka na jagora, bisa cewa za ka riƙe amana kuma za ka yi adalci. Wannan amana da adalci hududullahi, iyaka Allah ya riga ya ja. daga nan da mutum ya tsallako ya taba dukiyar al'umma, ya fifita iyalansa akan sauran mutane, ya fifita maslahar shi akan sauran mutane, ya fifita abinda zuciyar shi take so akan haƙƙin al'umma, faqad zalama nafsahu. Ku kalli lamarin, sai Allah ya ce wa man kowaye, Balarabe ne, Tukururu ne, Bakano ne, Ɗan Zariya ne, Bazazzagi ne, kaza, kowaye na yake. Wa man, namiji ne, mace, wa man ya ta'adda hudud Allah, faqad zalama nafsa. Haka nan har ita ma mace a wannan babin, a iyakan da Allah ya ja layi a kai, sai ta tsallako. Wa man mace tana shiga, namiji na shiga, kowa na shiga. Mun fahimta? To abin da zai tayar maka da hankali ya dagula maka lissafi shi ne, idan ka kalli lafazin faqad zalama nafsahu, Allah ne yanzu yake cewa wane ya zalunci kanshi. To ka yi tunani, me yake jiran wanda ya yi wannan kuwa, wanda yanzu Allah ya yi furuci mai daraja mai tsarki ya ce wane ya zalunci kanshi, wanda ya yi kaza ya zalunci kanshi. Ai, ba ka buƙatar a maka bayanin makomarsa ko aƙibar al'amarinsa. Shi ya sa aka kawo lafazin a matsayin ya zalunci kansa, saboda zukata su ƙyamaci yin wannan aikin, saboda waye da hankalinsa zai cuci kanshi da kanshi, waye zai zalunci kanshi, sai wanda ya samu tangaro wajen hangen nesa da tunani. To amma da yake shay'an yana ƙawata ma mutane saɓon Allah, sai ya fisge zukatansu har su kai zuwa aikata abinda su ne za su fara cutuwa da shi. Saboda haka duk abin da yake zalunci ne, kar ka kuskura ka matsa kusa da shi. Kar ka zalunci matarka, kar ki zalunci mijinki, kar ka zalunci ‘ya’yanka, kar ka zalunci maƙwabtanka, kar ku zalunci iyayenku, shugabanni, kar ku zalunci talakawa, kar ku zalunci shugabanni. Ko talakawa ba sa zalunta da shugabanni sosai ko? Amma wanne ya fi? Kowa akwai haƙƙin kowa a kansa. Sai dai shi ne shugaba, inda nashi yake zama balbalin bala'i, shi ne aka ɗora amanar al'umma a hannunsa. To balbalin bala'in yana ƙaruwa in ya zo ya ce ya ɗaga hannu, gani na fito ku zaɓe shi. Ya ce gashi ya fito ku zaɓe shi. To nan ne balbalin bala'in yake, kai ka ce ka ji ka gani mutane suka baka amana. To wannan faƙar da lama na sahudin ta sha bamban da sauran faƙar da lama na sahudin, saboda su waɗannan su ne suke zuwa a ɗaure ranar tashi alkiyama, saboda amanar da suka ci. Kamar ɗaurin tarkila, saboda haƙƙin al'umma da suka abin nan. Shi ya sa manzaba ma sallallahu alaihi wasallama ya ce, kuna ta gogorewa a kan neman jagoranci da mulki, wa inna hala hasratun wa nadama, jagorancin nan masifa ne, balbalin bala'i ne, tagumi ne ranar tashi alkiyama, sai wanda ya ji tsoron Allah. Akwai hisabi, akwai kididdiga, akwai tsayuwa a gaban Allah akan dukiyoyinsu ne, akan rayukansu ne, akan lafiyansu ne. Asibitoci ba magunguna, babu kula, titina wasu sun lalace, rayuka na zuba, jina ne na zuba, duka wannan ba lazawalu ad-dunya ahwanu ala Allah min qatli nafsi rajulin mu'min. Duniya da Ka'aba da Makka da komai ta tafi, to ya fi sauki a wajen Allah akan a kashe mutum ba tare da haƙƙi. To ina ga wanda shi ne sanadiyyar kisan, ko kuma wanda sakacinsa ne sanadiyyar kisa kashe ke faru. To da haka murjina daukan abubuwa superficially sama sama ko kuma siyasantar da al'umma a wannan zamani da wani yayin magana cewa cewa irin wannan ai siyasa ce babu siyasa a rayukan mutane babu sakaci da zuciya za ta karba a ce ana ganin rayukan mutane na sarwanta hakanan ko ba abin da ake wannan ba daidai ba ne duk wanda ya sahala faruwan haka ko shi waye a gaban Allah zai yi nadama kuma kafin a gaban Allah lokacin da rayuwarsa za ta zo ƙarshe sai ya yi nadamar da ma bai karɓi mulki ba sai ya yi nadamar da ma bai karɓi jagoranci ba wasu da suka wuce wannan marhalar ko wannan matakin da an ba su dama da sun ba da labari to amma matsala ba a ba da wannan dama saboda haka waɗanda suke jagoranci su tsayi wajen kare rayukan mutane da lafiyarsu da walwalarsu wannan ita ce amana watinka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa kuma albishir madalla lale marhaba ga wanda shi kuma ta sanadiyyarsa al'umma suka fita daga cikin kanji wannan ya more abin ai masa ala sambarka ne wani ko wata suna can a wani mundu cikin masifa ta sanadiyyar mulkinka da jagorancinka su fita daga cikin kanji ka ji daɗi ka more wani yana nan rai ga nan ga rai ga hannun Allah a wani yanayi da yake ciki saboda tsarkin mulki da kyakkyawan jagoranci mutum ya zama sanadiyyar fitansa daga cikin wannan hali madalla amma kuma ko mutum ya yi wannan to ya sani kuma la shukra ala alwajib wajibin sa ne ba wai abinda za a zo ana talla da shi bane ya yi titi ya ta gada ma dukiyar mutane ce ta mutane ce rubinta kasu ce mutum ne ka ba shi amana ya zo ya dawo maka da amanar sai ka zo kai ta talla aiwana kaza ai yayi min kaza yayi min kaza bayan kuma a cikin amanar nan shi ma ya canza niyya ya canza mota ya canza riga ya duk a cikin amanar ka an bayyana ya canza saboda haka amanar ka ta samar masa da albarka amanar ɗan albarka ce saboda haka yayi ya kyauta din shikenan a ci gaba amma ba a dinga jinjina har masu mulkin su rika ganin kaman sun taimaki albarma suke ma mutane suke yi mun fahimta wannan yana da kyau mu fahimci wannan idan jagora ya zo yi abin da ya kamata fa bai hawa ne ma Allah ya saka masa alkhairi Allah ya martaba shi Allah ya masa kamar yadda mu yi ma mutane amma ba kuma ai ta zubewa a gaban shi yayi har ya rika jin to da na ciro haka ne muku haka za na ce nake ku gobe zai muku goyi kuma da kuɗin ku kuma wani irin lissafi ne wannan su mu farka daga bacci da masu jagorancin da waɗanda ake jagoranta mu gane cewa babu wata daƙiƙa ko minti ɗaya ko naira ɗaya da suke wucewa hakanan sudan ba tare da an lissafa su ba saboda haka ka yi shekara hudu ko ka yi shekara takwas za a kididdige har da minti ɗayan ƙarshe na mulkinka sai ya shiga lissafi wallahi alazim da gaske minti ɗayan ƙarshe ne kai sai an bijiro maka da duk signatures ɗin da ke yi duk signing ɗin da ke yi duk takardun da aka yi duk abin da aka canza duk order da instruction ɗin da ta bayar duka sai an bijiro da su wa kulli shay'in ahsaynahu kitaba duk wata ƙwangala da aka yi an yi appropriating ne ba a yi ba an kashe ta a'a ta kaza ce aka karkatar aka yi kaza aka sai gida a kaza aka yi duka sai ya shiga lissafi ba shafa labari shi ne ba haƙiƙa saboda haka masu karɓar mulki da jagoranci su san garwashin da yake hannunsu su san kuma alkhairin da yake hannunsu idan suka taimaki kansu suka sauke amana suka zama sanadiyyar share hawayen al'umma mun fahimta amma yadda muke ma abin sabu zarce kawai a ci gaba
ya wuce haka. Haƙƙi ne na talakawa, haƙƙi ne na al'umma, kuma wani yanki ne na gudanarwa Allah ya yanko ya baka, ya sanya amanar al'umma a hannunka saboda haka ka ji tsoron Allah. Shi yasa addu'o'in manzon rahama sallallahu alaihi wasallam munana na kai tsaye suke fuskantar shugaba in yi ba daidai ba. Allahumma man waliya min ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayhim. Ya Allah, duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta ya tsananta masa, Allah ka kuntata masa, ka tsananta masa. Ai kuma ku ce amin ba? Ai ni ba addu'a nake ba, ai ta riga ta tafi. Ina kar ku ce amin ma. Sannan kuma albishirin wanda ya kyautata, wanda shi kuma ya zama ruwan sanyi ga al'umma, ya zama salsabila a makogaran al'umma, suna haɗe ruwan mulkinsa suna jin daɗi. To shi kuma wannan albishirinsa, Annabi sai ya ce Allah ka tausaya masa, Allah ka yi masa lutufi, Allah ka ɗaga masa ƙafa, Allah ka shiga cikin lamarinsa. Kama ku ce a addu'a ce da ta riga ta Annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam. Lafazi ya ce min ummati, a balagan magana min ummatin dinnan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai nuna ƙauna da tausayi. Min ummatin da ce uhibbuha wa ushfiqu alaiha, al'ummata da nake santa nake tausayinta. Ka duba jagorori na gaskiya yadda suka yi mulki, ka duba kuma talakawan gaskiya su ma yadda suka fuskanci masu mulkinsu. In kada a rika tarawa a ce masu mulki masu mulki, talakawan mu ma muna da abubuwan da ya kamata mu gyara. Masu jagorancin nan su ma suna da haƙƙi a kanmu, mu ma muna da namu a kansu. To kada wajen ƙoƙarin nemo namu a kansu mu manta da nasu a kanmu, su ma kuma kada wajen ƙoƙarin su nemi nasu a kanmu su manta da namu a kansu. Mun fahimta? Amma dai ko barjima ko badaki, duk wanda ya mulki ko na kwana ɗaya ne, za a yi hisabi a kan wannan kwana ɗaya. Kuma dukiyar al'umma da lafiyarsu da rayuwarsu duka suna ƙarƙashinsa, duka sai an mai hisabi a kai. Daidai gwargwadon abinda jagoranci yake tabbatarwa na haƙƙin mutane a kan shi. Ana ganin abubuwa suna ɗaukan wani damishin ko rikicewa a cikin al'umma, ne dalili saboda ba a samar da tsayuwa a kan watinta hududullah. Yanzu shi talaka da zai tsaya a wajensa inda Allah ya aje shi, hududullah kenan. Mai mulki shi ma ya tsaya inda Allah ya aje shi, kar ina Allah ya aje shi ya yi adalci. Ina Allah ya aje shi kar ya taɓa kwaban mutane sai da izini. Ina Allah ya aje shi kar ya fifita wani a kan wani ba tare da haƙƙi ba, duka hududullah. To da zarar an samu waɗannan hududullah ɗin, wallahi mutane za su yi rayuwa mai daɗi, za su yi rayuwa cikin aminci. Mutane talakawan nan za su cika da siffantuwa da nagarta saboda jagorancinsu su ma sun siffanta da nagarta. Mata ko mahaifiya da ita da ƴarta ta ce mu ƙara ma madara ruwa mana, sai ɗa ta ce Umar fa ya hana, sai mata mahaifiya kenan sai ta ce ai Umar baya ganin mu, sai ɗa ta ce in kana Umar Abu Hafs al-Faruq la yarana fa rabbu Abu Hafs wa Umar al-Faruq yarana. Yadda da watilka hududullah kenan. Ta ce ya umma, in koda Umar baya ganin mu, ai Ubangijin Umar yana ganin mu. Yarinya ta san watilka hududullah, ta san layin da Allah ya shata. Yanzu tana gargaɗi ga mahaifiyarta kar ta tsallake shingen da Allah ya shinganta. A cikin wannan kisa
akwai tabbatar da cewa ashe na kasa zai mana sama nasiha ko da mahaifi ne ko mahaifiya na kasa zai tunasar da na sama cewa mutum ka ubudullah kuma in ya tunasar bai yi laifi ba mun fahimta saboda haka mu yi tariyar wannan lafazin a cikin rayuwarmu za mu shiga taitayinmu sawa'un jagorori ne mu ko kuma waɗanda ake jagoranta Allah ya azurta mu da yin daidai wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu shi yasa wani wajen za mu ji Allah yana cewa tilka hududullahi fala ta'taduha wani wajen kuma tilka hududullahi fala taqrabuha duka wannan yana nuna maka cewa Allah shi ne Allah wajibi ne kai masa biyayya in dai ne ka ci sunanka mai imani ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ومن جمله ce da aka cikata da kyautata ma Allah zato jumla ce da tana da ma'ana ta kai tsaye wacce take da alaka da aya sannan jumla ce da in ka ciro ta babu wani bangare na rayuwa da ba za ta shiga ba babu wani bangare na rayuwarmu da la tadri la illa Allah yuhdithu ba'da zalika amra wa la tashdara ya za a yi a shigar da ita shine nan gida ke saka kana bukatar kayan aiki ko tsanin da zaka taka ka hango birnin isa la tadri la illa Allah yuhdithu ba'da zalika amra la alla in mun isa gobe mu isa wannan bangaren insha Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته